بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارن جمعة daren 13 ga watan Safar shekarar hijira 1444 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine darasi na 23 cikin jerin darussa daga littafin Ma'alim Sunna An-Nabawiyya wanda Sheikh Salih Ahmad Ash-Shami ita taro muhimman hadisai daga littafai na musulunci guda 14 ita tara su, wanda muke mustake da taqribu sunna baina yadayil umma. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Kai tsaye za mu tashi a babi na 35 a cikin kitabul islami wal iman, wanda a ciki yake mana magana akan ababan dake da alaka da aqida. Malam yace bab iftiraku hadhihi al-umma, babin da ke bayani akan bayani game da cewa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan al'umma ta musulmai, Allah ya kaddara cewa za ta rarrabu gida-gida. Annabi Huraira ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, iftaraqat al-yahudu ala ihda wa thintaini wa sab'a ihda aw thintaini wa sab'ina firqa wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqa wa taftariqu ummati ala 73 firqa. Malam yace rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, hadithun hasan sahih. Wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira, Allah ubangiji ya kara masa yadda. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah yace iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithnataini wa 70 firqa, yahudawa sun rabu zuwa gida 71 ko 72. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithnataini wa 70 firqa, haka nan su ma kirista sun rabu gida 71 ko kuma da biyu. Wa taftariqu ummati ala 73 firqa, yace ni kuma al'ummata, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya kaddara za ta rabu zuwa gida ainihin wato 73. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah, kuma hadisi ne tabbatacce. Malam yace wa anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, latattabi'anna sunnata man kana qablakum ba'an bi ba'in wa zira'an bi zira'in wa shibran bi shibrin hatta law dakhalu fi khudri dabbin la dakhaltum fihi. Qalu ya rasul Allah al yahud wa an-nasara. Qala faman idhan. Walai sake cewa wa anhu, daga dai shi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, latattabi'unna sunnata man kana qablakum, wallahi da sannu za ku dosa bin irin tsare-tsaren al'adu da tafarkin waɗanda suka zo gabaninku, ba'an bi ba'in fage da fage, wa zira'an bi zira'in dani da dani ko kuma kamu da kamu, wa shibran bi shibrin dani da dani, hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltu fi, har inda za su shiga cikin ramin damu kuma da kun shiga. Qalu ya rasulullah al yahudu wan nasara, kana nufin nakafin mu din kristoci ne da yahudawa? Qala faman idhan, yace to in ba su ba wa nake nufi? Wannan hadisi sahihi ne, Ibn Majah ne ya ruwaito shi. Wa an auf ibn malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, iftaraqat al-yahud ala 71 firqa. Daga Auf ibn Malik al-Ashja'i, Allah ya kara masa yadda, yace Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace, Yahudawa sun rabu zuwa gida 71, fawahidatun fil janna, daya ce kadai aljanna, wa 70 fil nar, sauran 70 din gaba daya yan wuta ne. Waftarakatin nasara ala 72 wa 70 firqa, haka nan nasara sun rabu zuwa gida 72, fa ida wa 70 fil nar wa wahidatun fil janna, 71 gaba daya wuta za su tafi, daya ce ya aljanna. Wallazi nafsu muhammadin biyadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah, ubangiji wanda ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa, da taftari kanna ummati ala 73 firqa, wallahi ni kuma al'ummata sai ta rabu zuwa gida 73, wahidatun fil janna wa thintani wa 70 fil nar, daya ce kadai aljanna, sauran 72 yan wuta ne. Qila ya rasulullah man hum, aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suwaye masu tsiran? Qala al jamaa, yace sune al jamaa. Waɗannan hadisai musamman da na farkon da na ƙarshen zamu ga sun zo karara da bayani akan rabuwar al'umma, sai kuma ya kawo mana wani a tsakiya wanda yake nuna cewa wato tabbatar da cewa hatta a wajen rabuwar al'umma ma za a bi irin tabarkin Yahudawa ne da tabarkin Kiristoci, haka za a bi aitarar rabuwa, aitarar rabuwa. Ita al'amarin rabuwa din nan da samun kungiyoyi wani abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara shi. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin Muslim, ya roki Allah subhanahu wa ta'ala kar ya sanya rikici tsakanin al'ummarsa isu. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ya ce mishi, wannan na riga na kaddara, ba gudu ba ja da baya. Dan haka Allah ya riga ya kaddara cewa al'umma sai ta dinga samun rabe-raben kai da bambancin ra'ayi da bambancin tunani. Da ko wanda yake ana iya condoning ba matsala, ko kuma wanda yake ba a iya condoning insha akwai matsala. Idan rabuwa ce ta fahimta akan wani abu na fiqhu, ko fahimta akan wani abu na furu'a, wannan yana da sauƙin mu'amala. Shine wani ya fahimci mazhaban malikiya ita yake bi, wani shafi'iyya, wani hanabila, wani mujtahidi ne shi baya bin duka waɗannan, to kowa in dai iya abinda ilimin shi ya tike kenan, ba tare da son zuciya ko son neman suna ko rikici ko ta da zaune tsaye ba a zargi akai, amma wannan kuma ba zai hana a bayyana wajihin da ake ganin gaskiya bane. Amma abin da yake matsala shine musulmi ya kawo fitina a cikin aqidar musulmai ƴan uwansa, ya kirkiro bid'a a cikin aqida, ya raba kan musulmai akan wata bid'arsa ta aqida, to wannan shine abin zargi, kuma shine ake ishara anan. Wannan hadisi ne sahihi kamar da muka ambata tun farko, duk da yake akwai wasu malamai waɗanda suke raunata shi, amma maganar su mai rauni ce ba a karɓanta. Akwai wanda da gaske malamai ne amma sun samu wahami wajen raunata wannan hadisi, daga cikin su akwai Ibn Hazm a cikin Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wal Milal wal Nihal, wanda zaka ga Sheikh Al-Albani ya mai mishi da martani a cikin littafin sa ainihin wato As-Sahiha mujalladi na 1 a lamba hadisi na 203. Da shi wannan malami Ibn Hazm, Allah ya gafarta mishi, akwai kuma wani malami da ya rayu a nan kusa, shine Al-Kautsari. Al-Kautsari wanda dama shi yana da matsaloli na bid'a, to an tafi shi mai suna At-Tafsir fi Din, shi ma yayi kokarin rawata wannan hadisi. Haka nan Ibrahim Al-Wazir da littafin Al-Awasim min Al-Qawasim, musamman gaba da take cewa guda ɗaya ne kawai zai shiga aljanna, shi ma ya kokari ya nace wannan gaba bata tabbata ba, kuma an samu malamai da suka bi shi akan taqlidanci da shi, irin Ash-Shawkani da kuma As-Sakhawi kafin shi. Duk waɗannan maganganu ne na malamai amma masu rauni ne. Akwai wasu malamai a wannan zamanin wanda su sun raunata shi ne kawai bisa son zuciyarsu, don haka ba a kallon maganarsu, irin Sa'idu Hawa, irin wani Dr. Hakim Al-Mutairi mutumin ƙasar Kuwait da ire-irensu. Waɗannan marubuta ne ba a itibari da maganganunsu, suna nan da yawa. Haka nan Ash-Shaykhul Qardawi shi ma ya fada cikin wannan kuskure, Allah ya gafarta musu gaba daya. Al-muhim shine hadisin yana tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen bayar da labarin abin da ya wuce da kuma wanda zai zo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin abin da ya wuce na rabe-raben kawunan Yahudawa da Kiristoci, kuma ya bada labarin abin da zai zo na rabuwan kan al'ummar shi ta musulmi. Dan haka wannan hadisin yana daga cikin alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai Abu Mansur Abdul Qahir Tanimi, yayi littafi musamman dan tattauna batu game da ma'anar wannan hadisi. Haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa a cikin juz'i na 3 yana da wata fatawa qa'idatun fi iftiraqil umma, haka aka kirayi wannan fatawa tashi. Shi ma a cikin ta ya tattauna masaloli masu muhimmanci kwarai game da wannan kabiya ta rabuwar kan al'umma. Da sai malamai suka ce ya kamata abu sawun da meye abubuwan da ke rarraba kan al'umman nan, suwaye da waye abubuwan da idan mutum yana aikata su za a yi itibarin akan cewa shi ma yanzu jagora ne na raba kan al'umman musulmai. Da aka shi suka tsaye akan ka'idoji guda 4 cewa akwai mutum ya kawo sabon abu a cikin addinin musulunci wanda ya shafi usulul tauhid, wanda ya shafi aqida tsantsa, wato anan kuma sai aka lissafa abubuwa guda 4 kamar yadda Ibn Mubarak ya ambata, wasu kuma sun kai su 5. Wato ababe guda 4 sune usul na irin kokarin da wasu ƴan bid'a suka yi na raba kan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ɗayan su shine wato ar-rafd ka'ida ta rafida ƴan shi'a masu zagin sahabbai. Na biyun su shine al-khawarij, wato ƴan kalakatu masu halasta jinin musulmai, masu yin fito na fito da al'umma, masu kafirta musulmai, masu yakan shugabanni, sune reshe na biyu kenan. Reshe na uku sai al-qadariyya, wato masu musun kaddara, masu cewa duk abin da dan adam yake aikatawa shike aikata kayan shi ba ruwan Allah, shi ma Allah ganin dan adam kawai yana yin abin sa, wannan shi ma bata ce mummuna. Na hudu shine al-murji'a, wato masu ganin cewa ai sassauci kusan akan komai, duk abin dan adam yayi ba komai Allah ne ya kaddara mai, shi ma ba yin kanshi bane, kaman akasin qadariyya kenan. Waɗannan su ne guda 4. Sai aka ce ma al-Imamu Abdullahi dan Mubarak, to Jahmiya fa, wato masu musun sufofin Allah, sai ya ce waɗannan dama su ba ma musulmai bane. Da haka shi abun shi ba sa cikin lissafi, su kafirai ne, ce domin su kamar suna cewa ne babu Allah. Amma wasu malamai daga baya, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana a wancan fatawa tasa, wasu malamai sun yi ilhaqin Jahmiya a cikin wannan karafka, wato masu musun sufofin Allah, cewa su ma ɗaya ne daga cikin usul na ainihin wato bid'a. To wannan kenan. Ka'ida ta biyu daga cikin ka'idojin da ake gane wato mutumin da ko aqida da take ta fita daga asalin aljama'a ita ce ka'ida ta taqdirul khairi wash shar, ambatan alheri da sharri, cewa ai alheri Allah shi daban, sharri Allah shi daban. To nan kuma shine inda zaka ga irin su mu'tazila za su fada ciki. Sai kuma ta uku sune magana akan annubuwa war risala, inkarin annabta da manzanci. Duk wanda yazo da wani abu da zai inkarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzancin sa, wannan ma zai iya zama lissafi cikin lissafin kungiyoyi na raba kan al'umma, irin Qaramita, irin ƴan As-Saba'iyya, irin wato Ubaidiyya da ire-iren waɗannan kungiyoyi da suke inkarin khatma ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suke dauko su mutane su ce annabawa ne kamar ƴan Ahmadiyya da makamantansu. Wannan shine tushe na uku. Tushe na hudu shine dangane da muwalatus sahaba, duk wanda ya saba wa ka'idar da aka sani ta addini game da kaunar sahabbai. Kaga to nan akwai kungiyoyi uku da za su fado ta nan, akwai nasiba, akwai rafida, akwai khawarija. Duk waɗannan sun hadu akan kin sahabbai da tuhumar su. Sai kuma ka ƙara a wannan zamanin da muke ciki da ƴan aqlaniyun, irin waɗannan ƴan boko da ƴan gasunan, su ba ƴan arabiya ba, su ba ƴan boko ba, da irin wannan na Kano da aka kama shi dinnan, duk ire-iren su, wanda zaka ga suna tinkarin sahabbai da cin mutunci da ƙaryatawa da mugun ambato da musu ta'annati da zargin su da cin amana da makamantansu. Ina fata ƴan uwa musamman ɗalibai su koma waccan fatawa ta Ibn Taymiyyah, gajeriya ce, bata wuce shafi 8-10 ba, amma ta tattauna wannan matsalolin. Wannan kenan ta dangane da ainihin usul da su ne ake samun sabawa al'umman musulunci, daga su ne kuma ake buɗe ƙofar raba kan al'umma. To sannan game da lamba ɗin nan, wasu yi ƙoƙarin su ƙididdige wace kungiya da wace kungiya da wace kungiya ce za a samu 70 wani abu. Malamai da kulafuci suka dinga bin sawun kungiyoyin. A ƙarshe daga baya Ibn Taymiyyah yana cewa a cikin rabe-raben da aka yi da dama akwai overlapping. Idan kuka ga ko a wannan da muka mata zaka ji wata kungiyar ta fito ta fiye da kaida daya. Akwai misali yanzu ɗan Shi'a sun fito wajen inkarin usuluddin, sun fito wajen cin mutuncin sahabbai. Khawarija su ma sun fito ta nan. To da haka zaka ta ganin kungiyoyin suna fitowa wasu tana da fiye da kaida daya, wata fiye da kaida biyu da makamantansu. Don haka dai abin da ya kamata ka gane shine ka gane wacce ce kungiyar mai ci, kaka damu da marasa cin. Kai dai kokari ka ga wacce ce mai ci kuma ka shige ta. Ita ce aljama'a. To me ake nufi da aljama'a? Malami suka ce abinda ake da jama'a, nufi da jama'a shine kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wata riwaya sune as-sawadul a'zam, wato taron al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan asali, wanda basu wata kungiya ba ko wani tafarki can daban ba, suna nan akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alqur'ani da sunna da fassarar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da fassarar a'imma na farko. Wannan ita ce hanya madaidaiciya wanda ya kamata ka gane kuma kai riko da ita. Wannan hadisi ya ila ko wannan hadisai suna tabbatar da cewa lallai da gaske ne sunna ce ta Allah rabuwar kan mutane, amma ba sa nufin mutum yayi sa'ayi zuwa ga neman raba kan al'umma yace ai daman an ce kai zero, ba daidai bane wannan. Duk wanda kaje yana fadan haka babu shakka shedan ya labbasa mishi al'amarinsa. Ko wanda ko an kiraye shi zuwa ga a zo a hada kai sai ce ai da ma an ce za kai zero. To kamar misali ne a ce mutum ka daina shan giya, ce ai da ma an ce ƙarshen duniya za a halasta giya. Kaga shedan yana iya labbasa mutum irin wannan tunanin, domin abinda aka kiraye mu zuwa gare shi shine ta'alau ila kalimatin sawa'i, ma hada kan kalma daya, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ruko da igiyar Allah guda daya wala tafarraqu, kada ku raba. Ibn Taymiyyah ya wata magana muhimmiya da ya kamata mu sani a nan, yace waɗannan aljama'a din zaka iya samun su a kowaɗanne dawaif na mutane, babu wata kungiya kwaya daya mai wani suna ko mai wata rijista ko mai wani shi'ar ko take da wani tambari ko take wata ƙasa sananniya da za a ce waɗannan to su ne aljama'a, ba wannan kungiya. Yace duk kungiyar da kai tana faɗan haka to tana faɗa ne akan son zuciyarta ita, ta ce ai mu ne jama'a duka sauran ƴan tawaye. To wannan ita ma duk kungiyar ta faɗa haka son zuciyarta ne, wato abin al'amarin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin kungiya guda ɗaya. Yace zaka same su wasu suna nan rarrabe a cikin mazahibu na fuqaha, suna nan a cikin wasu ainihin tawagogi. Yace kai hatta a cikin ƴan bid'a ma ana samun wasu ƴan bid'a wanda matsalar su mai sauki ce, yace dan zaka ga ma suna yi wa wasu ƴan bid'a da suka bi su bid'a raddi, suna ta ahlus sunna faɗa, kamar yanda asha'ira suna mu'tazila raddi, suna wa rafida raddi. Kana zaune zaka iya jin wani dan dariƙa sufi ya taso kan ƴan dariƙa da raddi, ƴan Shi'a da raddi, ba haka bane? Har ƴan izala mai tamarra mana cewa yau wannan yau da mu yake tayawa. To saboda shi ya fi su sauki ne, ya fi su sauƙin matsala, to sai ya ainihin wato taya al'umma Allah, al'umma zala sai su faɗa da su. A taƙaice yake cewa kuma kowaɗanne mutane za a yabe su ne da gwargwadon abin da suke da shi na alkhairi, sannan a zarge su da gwargwadon abin da suke da shi na rashin alkhairi. Don haka babu wata ƙungiya da za a ce wannan ƙungiyar ita ce asalin jama'a kamar yadda wasu ƙungiyoyi suke claim. A'a, aljama'a ita ce kawai mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba suna ne mai muhimmanci ba. Aikin da kake, wani irin aiki kake yi, to shike da muhimmanci. To sannan aka sake tambaya, waɗannan da aka ce dukkaninsu suna kan bata, shin musulmai ne ko kafirai? Magana mafi inganci shine musulmai ne, amma masu saban Allah ne, ba kafirai bane. Da aka shiga wutarsu da aka ambata, min babil wa'id ne, alƙawari ne na jan kunne, ta yiwu Allah ya gafarta musu in yaso indai sun mutu akan tauhidi, ta yiwu in sun shiga wuta wasu daga cikin saboda girman zunubansu, daga baya Allah ya sa a fidda su saboda asalin tauhidi da suke da shi. Da aka mu kiyaye wannan jama'a, yana da muhimmanci kwarai. Shi yana da hadari ka ji wani ya mutu dan ba ahlus sunna bane, irin ka, alhalin musulmi ne yana da asalin kalmar shahada, ka ce mishi dan wuta, kuskure ne jama'a, kuskure ne ba daidai bane, shiga haƙƙin Allah ne. Ma'ana wanda yake kan wani tafarki, wanda a tafarkin akwai bid'a ko son zuciya ko bata, matukar fil jumla yana nan a musulmi. Waye kuma yake nan a musulmi? Duk wanda aka haife shi musulmi, ko ya kalmar shahada ya shiga musulunci, kuma bai yi wani abu da ya fitar da shi daga musulunci ba, ko fitar da shi daga musulunci sai fa alƙali ko mustahidi jama'a. Tana iya yana faɗan kalmar kafirci, ko yana wani aiki na kafirci, amma yanzu musulmi ne, saboda ba tsaye mai da hujja. Wannan na sanya da gaskiya ababen da muke da kuskure sosai a ciki, to mu iya bakin mu jama'a. Malamai suna cewa yafi sauki kai kuskure ka sa mutum a cikin musulunci da kuskure fiye da ka fitar da shi da kuskure. Domin ka fitar da shi, to ko kai ko shi ne, kalmar kafirci ba ta faɗuwa ƙasa banza. Amma idan ka saka shi a cikin musulunci da kuskure, to in kai mujtahidi ne ba kana da lada ɗaya. Idan ba kana mujtahidi ba ne, sai dai a kama ka da ladan ganganci, ba za a ce to kai ka fita tun da ya shigo ba. Kaga yafi sauki a shi. To mu daina gangancin dan wani, misali a ce wani maroƙi ko makaɗi. Kaga wannan ba ɗan bid'a bane, wannan nan kawai ɗan sharholiya ne, ko wani ɓatacce, ko wani wanda aka san shi wani dakare a bid'a, ya mutu kawai mu dinga cewa ya ɗan wuta ne. Waɗanda kawai Ibn Taymiyyah ya ce su lallai zindiƙai ne, ya ce su ne ru'usul bid'a ɗin, waɗanda suka kafa bid'o'in galibinsu zindiƙai ne da munafikai. To za ka ga malamai sun yi hukunci a kansu, yanzu kamar Khomeini da ya raye bid'ar rafdu a wannan ƙarnin da muke ciki da ƙarnin da ya wuce. Malaman Lajnatul Da'ima sun yi fatawa a kan shi, ƙarar cewa kafiri ne, zindiƙi ne. Fatawa tana nan a rubuce. Amma kaga mabiyan shi da mabiyan mabiyan shi da baka wajen uku, mabiyansu musulmai ne ba jahilai, abin tausayi mafi yawansu. Ko da kaji suna faɗan munanan kalmomi, ba a tsayar musu da hujja a hukumance ba, to har yanzu suna nan a cikin gidan musulunci, amma ana tsoratar musu irin barnar da suke. Ibn Taymiyyah yake cewa laifukansu kamar laifukan masu yin kaba'ira, da masu yin kisa, da masu tsafi, da masu cutan mutane, da waɗanda suke ainihin masu saɓawa iyaye, da masu wasa da sallah, da mashaya giya, da mazinata, da ƴan luwaɗi. Kaga duk waɗannan suna nan har yanzu musulmai, in dai dama musulmai ne, amma fa suna cikin garari mummuna, saboda irin alƙawuran azaba da aka yi a kan waɗannan laifuka. To haka su ma waɗannan. Da haka malamai suka ce wato waɗannan ba za a ce musu kafirai kai tsaye ba. Al-Allama bin Baz ya wani tarihi mai kyau game da al-firaq ɗin nan, yace firaq ɗin nan kawai su ne kullu man khalafa sabilahu sallallahu alaihi wasallama yadkhulu fi hadhihi al-firaq. Duk wanda yake saba wa tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya shiga cikin waɗannan tawagogi na bata Allah ka tsare mu. Wannan kenan game da waɗannan hadisai a gurguje kwarai da gaske. To sai mu tsallaka inda malam yace babu tajdidi amriddin, babun da ke bayani akan sabunta al'amarin addini, revolution na addini, wanda ake samu bayan kowane ƙarni a yi revolution. Ana bi Alƙama, ana bi Huraira, fi ma a'lamu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sayyidina Abu Huraira yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi yake cewa inna allaha, lallai sani shi Allah Ubangiji, yab'athu, yana aikowa, li hadhihi al-umma, ga wannan al'umma ta musulmai, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, a bisa kan kowace shekara ɗari, man yujaddidu laha dinan, Allah yana tasan wani ya sabunta wa al'umma addininta. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Ma'anan yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana, wato ƙarshen shekara ta daidai ɗari, sai ya ce ɗari ta ɗaya, ɗari ta biyu, ɗari ta uku, ɗari ta huɗu, ɗari ta biyar, har zuwa yanzu muna ɗari ta goma sha biyar. To Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa yakan tada wani malami ko mai sarauta ko mujahidi ko wani mujaddidi wanda zai ke sabunta addini a wannan lokacin. Wannan hadisi jama'a ya samu shi ma hidima ba ƴar kadan ba a gun malamai. In kun tuna a baya mun taba karanta waka Imam Suyuti ko wanda har yake cewa shi ma yana sa ran ya zama ɗaya daga cikin su. Lissafi waɗanda yake ganin su ne tun daga kan ainihin wato Ibn Shahab al-Zuhri da afwan da wannan abin nan Umar dan Abdul Aziz al-Imam Ash-Shafi'i abin nan Ibn Suraj abin nan har zuwa kan Subulqini har zuwa kan zamanin shi yace to yanzu kuma gashi ana daidai shekara ta 900 ina fata ya zama ni ne mujaddidin wannan da gaskiya abin da mun shiga ba da malamai yan uwan shi suka yi ta aiwatar shi akai to abin da ya kamata mu lura anan shine kamar da muka ce zai iya zama malami ne zai iya zama soja ne ko wani komanda ko wani ma attajiri kai wani ma zai iya zama ba ma mutumin kirki bane wani kawai dan duniya amma sai Allah ya aiki da shi kamar da zamu ji hadisi na gaba Allah ya aiki da shi wajen sabuntawa musulunci al'amarin shi kuma wannan ya ta faruwa shekara bayan shekaru wannan ma yana daga cikin alamomin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba dole ne ya zama mutum ɗaya ne zai wannan aikin ana iya samun mutum fiye da ɗaya su mu'asara su kasance a ƙarƙashin wannan aikin al-Imam Suyuti hal tafi yayi attabi'a biman ba'athahu Allahu ala ra'si kulli mi'a tafi ne an buga shi kankanin risala kamar shafi 80 haka in Allah ya so zan nemi PDF copy din ta sama ne ta gurin mutane su gani amma muna da kofinta a cikin library mu a cikin wasu majmu'atu rasail na shi al-Imam Suyuti haka na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar kafin Suyuti shi ma yayi tafi akan sharhin wannan hadisi amma na shi har yanzu ba a ganshi ba yana cikin ababen da aka rasa haka nan ka koma littafin Jami'ul Usul na Ibn al-Athir al-Jazari shi ma yayi magana akan shi sannan sai kuma ita wacce waka ta Imam Suyuti wanda mun karanta ta a baya har mun yi sharhin nuskar waka lokacin da aka yi karatun ina jin ba na manta ba abin nan ne ko al-Ulu Muktasarul Ulu so da haka ba za mu koma kan wancan zancen abin da ake so kai mu gane shi ne ba a ayyana suwaye mujaddidan ba dan ya zama wato abin kowa yayi sa'ayi ne ya samu ko mun gane inda an ayyana an ce a shekara kaza wani ne mujaddidi a shekara kaza wani ne mujaddidi to kaga da an samu matsala dan wanda mutane za su koma duka su sa'ayin su suna irin da Yahuda suka yi na wannan mutum ku kalli qadiyar Fathul Qustantiniyya wanda zamu zo mu ji magana akan ta a gaba a cikin batu akan alamun tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da tufta hannal qustantaniyya fala ni'mal amiru amirul jaysh wala ni'mal jayshu al-jayshul fatih ko lafazi makamancin haka nabi yace da sannu za a ci kasar qustantaniyya da yaki ita ce turkiya ta yanzu istanbul yace alherin Allah ya kai ga komandan waɗannan sojojin kuma alherin Allah ya kai ga rundunar waɗannan sojojin tunda annabi ya wannan jawabin musulmai suke sa'ayi dan su samu wannan falala tun daga zamanin su Muawiya daular Bani Umayya daular Abbasiya su Salahuddin al-Ayubi su wane ne ba a ci wannan nasara ba sai wajen shekara ta 600 da wani abu da wajen 20 sannan aka samu Muhammadu al-Fatih Allah ya bashi wannan falalar ya bude Qustantiniyya sojojin musulmai sun sha zuwa sahabbai su Abu Ayyub al-Ansari a can ma suka mutu sanyi ya kashe su su sha wahala saboda gari ne a lokacin yana da ganuwa ce guda uku ganuwa bayan ganuwa bayan ganuwa sannan ga karfin soja da karfin tattalin arziki da karfin fadaji da aka bude garin ba karama yake bane amma shi wannan sojan Allah ya bashi falala ya bude to kowane sojoji in suka tashi zuwa sukan tuna ma kansu wannan hadisin ai musu wa'azi a sa musu moral sai bari mu je halamu ne waɗanda annabi ya wannan alƙawari to haka ake so shi ma wannan idan kana malami ko shugaba ko soja ko wani shugaban al'umma musamman rayuwarka ta gito daidai kan wannan asarin ta zo kan misali 1400 kaga yanzu an wuce an shiga 1440 yanzu an wuce zamanin mutadda ko hala da sun kare hala wasu ne a cikin malaman da wasu mun san su wasu ba mu san su to sai kai sa'ayi zuwa ga samun wannan falalar dan a jaddada addinin Allah na fata abinda Suyuti yayi sa'ayi kenan kuma babu shakka Suyuti yayi aiki sosai wajen rubuce-rubuce da karantawa da bada fatawa da ayyuka na malamai ne. Akwai malaman da sun fi wasu malaman karfin ilimi, amma sai kaga su ba su zo daidai shekara ba. Yanzu kamar shi Bulkini rasuwarsa shekara ta 804 ko kaga ɗalibin shi Ibn Hazir shi sai ya rayu a tsakiyar ƙarni ya rayu 852. To kaga shi da cikin lissafi saboda bai zo a daidai ƙarshen ƙarnin ba, duk da malami ne iyakan malami na yankan shakku. To haka wasu sarakunan da ba a yi su suka zama rayuwarsu ta zo daidai da ra'asu kullum mi'ati amin din ba, to ba a lissafa su a cikin mai yiwuwa a ce suke da wannan falala. Allah sa mun gane. Don haka sai Allah ya taimaki mutum ya bashi falalar ya rayu daidai ƙarnin, kuma ya bashi imkaniyar yin waɗannan ayyuka. Kamar Umar ɗan Abdul Aziz, a ga shi ya rasu ne shekara ta 102 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkanin halifancin da ya yi shekara nawa ne? Shekara biyu ne kadai. An ɗaura shi daidai shekara ta 100, ya rasu a tsakiyar shekara ta 102. Al-Imam Shafi'i ya rasu ne shekara ta 204, kuma Imam Shafi'i ya mutu ne ma kwata-kwata shekarar sa 54, kuma ya bi shekara ta 150 ne bayan hijira, shekarar da Abu Hanifa ya rasu. Kaga bai ma cinye rayuwarsa ba bisa al'ada, amma kuma ana ganin ya samu wannan falalar. Shi kuma daga cikin ƙarin falala gare shi kasancewar shi jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shi sa har Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa idan aka kawo min fatawa naga ba ni da wani abu a game da amsarta, nakan ɗauki ra'ayin Shafi'i ne. Ya ce saboda shi jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan ƙarin falala ce gare shi kasancewar shi jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka malamai suka yi ta dai maganganu akan waɗannan mas'aloli da tattauna su da neman dai ina za a ina aka kwana ina za a ji, don dai ƙoƙarin sanin wai me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan. To abinda za mu tura na fa'ida a nan shi ne, wannan yana nuni zuwa ga cewa duk inda aka tafi kafin shekara 100 sai an samu yaɗuwar bid'o'i da mutuwar sunnoni. Amma Allah tunda ya yi alkawari cewa sai wannan addini ya wanzu, wallahu mutimmu nurihi walau kari al-kafiruna, sai Allah ya tashi wani wanda zai zo ya raya addinin. Allah ba zai bari a kashe addinin gaba ɗaya ba sai an taho kamar za a murƙushe shi, sai Allah ya ɗaga wani sai ya dawo mai da haibarsa. Alhamdulillah mu a nan ƙasar Hausa mun samu irin wannan falalar. Shehu ɗan godiyo mujaddidi ne da duk duniya ta yarda da mujaddidancinsa, ya yi karantarwa, ya yi wa'azi, ya yi jihadi, ya kafa daula ta musulunci, wanda wannan duk yadda aka kai ga a yanzu ana so wai a aibata shi a ɓata shi, to ba za a iya ɓata shi. Wanda duk yake nema ya ɓata abin da Allah ya riga ya karɓa, to shine zai ɓata kansa. Akwai wata da'awa yanzu da wasu shedanu suke fito da ita wai da sunan da'awar ƙabilanci, raba kai tsakanin Hausawa da Fulani, wanda Hausawa da Fulani sun riga sun cakuɗe sun zama abu ɗaya, cewa ma yake Hausa Fulani. Galibin mu nan yanzu za ga wani baban shi ba Fulatana, baban shi Bahaushe, ko baban shi ba Fulace, baban shi Bahaushe. Babu wani mutum a arewacin Najeriya musulmi da zai ce wai kwata-kwata bai da alaka da ɗayan yarurrukan nan guda biyu, Hausa da Fulani. Babu shi. Ko da shi ba Bahaushe bane, ba Fulace bane, za ka tarar al'adun waɗannan mutanen da yarensu ya riga ya galabaici na shi. Hatta baƙaƙen arnan arewa da suke gaba da Hausa Fulani, ko da mitin za su je na kashe Hausawa ba, da Hausa za a yi magana wajen ƙarewa take nan, saboda yadda Hausa ta galabaice su. Ko za ka ga stress ta Hausawa ce, ko da an zo ana kashe Hausawa, da Hausa za a ci gaba da magana. Ba haka ba ne? Kuma in suka je kudu can inda arna na gaskiya suke, kallon Hausawa yake musu. In ma ana faɗa tsakanin 'yan arewa da 'yan kudu, sai a kashe ka kai kana arnan Jos ko arnan Benue ko arnan Taraba ko arnan Kaduna ko arnan Gombe ko Bauchi, sai a kashe ka kana ni naku ne suna ƙarya kake. To kaga kawai waɗanda za su musulunta ba da ya fi musu sauki, tunda an riga an yi itibarin su cewa musulmai ne, amma saboda taurin kai da fitsara sun ƙi musulunta. Almuhim kaga suna da alaka da Hausawa ta nan da Fulani, to balanta kuma sauran waɗannan ƙabilun waɗanda suke kewaye da waɗannan guda biyun, irin Nufawa, Yarbawa, Bari-bari, Sulɓawa, wane ne, kowa ka ji sikatar, babu inda za ka zaga a ƙasar nan ta Najeriya ba ka ga Fulani suna kiwon shanu da tallan nono ba, har yanzu da ake wani rigingimu.
daga nan kuwa har fatakwal sai ka gursu babu inda ba za ka gursu babu inda kuma za ka zagaya ba ga baushi ko yana gadi ko yana shushena ko yana aikin gwamnati ko yana tuka mota sai dai ka ganshi komun sarkakiya su da haka babu yadda aka iya da waɗannan al'umma malamai masana al'adu suna nuna fa cewa nan gaba kadan yaren Hausa sai yawaye gari ya zama kamar yaren English ta fuskar yawar masu magana da shi ana ganin masu magana da shi waɗanda ba nasu ba yawan su zai ninka ma waɗanda nasu ne kamar yadda misali yanda English masu magana da shi a matsayin second language sun fi native speakers din yawa nesa ba kusa ba su da ka babu yadda mutum ya iya da wannan al'amari sannan cakuɗewar al'adun Hausawa su da Fulani da al'adun Musulunci wannan ya taimaka wajen su iya yada al'adunsu a ko'ina domin al'adun Musulunci babu abin kyama a cikin su sai da mafi yawan al'adun duk Hausawa da Fulani sun are su sun zama kamar nasu su da ka a ko'ina suna iya dauna al'adun ba a jin kunya amma kuma mutumin yanzu al'adar shi shi ya san ba a yi sa a yi ta a wani gari ba mutumin da misali yanzu za a ce al'adar shi in za ka yi aure a gidan sai ka zo gaban dattawa ka yi tutu kowa ya gani ina za ka wani al'ada su ma su suke su bata ko wanda za a ce ka ɗauki budurwa da gudu ka ruga da gudu ka ruga ta katanga in ta fada gidanku shi kenan ta zama taka misali da akwai wani al'adun a cikin ƙabilun Najeriya kaga wannan babu da wani al'adar ba inda za a je a yi sailin ɗinta shi ma kunya yake ji a ji in ya waye ya karatun boko a ce wani al'adar shi ce amma muku kaga tun daga sutura da ɗabi'a da yaren da irin abincin da irin bukukuwa ko duk abin da Bahaushe yake yi to yana ganin wani abu ne ma na alfahari a nuna a ce ana yi so wannan da ya taimaka wajen yaduwar yaren ana nan sai aka samu wasu shedanu waɗanda suka fito yanzu suna cewa wai Hausawa su rabu da Fulani a ci mutuncin Fulani a yi kaza wai saboda an samu wasu a cikin Fulani sun zama mutanen banza to inda wannan ita ce ka'ida to kowane yare ma za a musa domin a cikin kowane yare akwai waɗannan irin mutanen banza idan akwai bandits a cikin Fulani to a cikin Hausawa ma akwai yankan kai akwai yan shafin mulera a cikin Yarbawa akwai a cikin yan yahu yamre ne yan yahu ko su wani masu yan yahu ne yamre ne ko to kawai kowane zai da nasu cuta ai kowane sai da nau'in mutare a cikin su wanda aka sani da cuta kenan kowa sai a dauko wannan kaida ce shi ma a fita mace shi waɗannan Fulani da suke wannan aikin ta'allaki su nawa ne a cikin Fulani kuma ba su kyale yan wasu Fulani ba wato wasu musiba wata musiba ce daga cikin musibu ba bata zama ma'auni akan a ce wai shikenan a kiyamace dukkanin Fulani ba a ba duk wata al'umma ba a mata irin wannan kudin gora a ce wai duka mutum ya banza ce babu kyau haka Allah shi kyauta dan haka malai ya ci gaba da cewa ana bi bakarata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga sayyidina abubakara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala sayu'ayyidu ha dina bi aqwamin la khalaqa lahu lalle Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala sayu'ayyidu zai taimaki hadha dina wannan addini bi aqwamin da wasu mutane wanda la khalaqa lahu wanda ma ba su da kirki shine abin da muke ishara da zuwan nan shi ma al-Imam al-Hakim ya rawaito shi da isnadi tabbatacce za a samu wani yazo ya wa addinin musulunci yayi amma sai a samu shi kuma a karankin kanshi ba wani mutumin kwarai bane kamar yadda aka dinga yin sarakuna da shugabanni iri daban-daban a daulolin musulunci tun da an yi su kuma har yanzu ma ana yin su in ka je karanta tarihin su a matsayin su na tsakanin su da Allah sai ka ji ba sa riko da addinin Allah yadda ya kamata wani a ce mashayin giya ne wani a ce azzalimi ne wani a ce mai zubar da jini ne irin su Hajjaju misali akwai sarakunan Banu Abbas da aka yi da sarakuna a daular Salajika da wasu a cikin Banu Umayya da wasu a cikin daular ainihin wato Andalus ta musulmai da wasu a cikin daular ta Al-Uthmaniyya ta kasar Andalus kai da nan ma kasa Hausa din din kan tarihi sai ka ji an ce ba mutanen kirki bane a karankin kansu amma kuma hakan sai su taimaki addini su yi jihadi su ainihin daga kalmar Allah su kara wa musulunci fadin kasar shi ko su da wasu cigaba da ta'annatin su shine Allah ya ga dama yayi aiki da su shine inna Allah Allah in yaso tabaraka wa ta'ala sai yu'idu hadha dina bi aqwamin la khalaqa lahu da wasu mutane waɗanda ba su da mutunci to zaka ga wani ma a wannan zamanin da muke rayuwa tayi ma wani dan kwallo ne ma irin waɗannan professional footballers ko wani musician ne ko wani actor ne na film sai kaje an ce ya gina masallaci, ya gina asibiti, ya taimaki marayu, ya siyo Qur'ani ya rarraba, ya bayar da scholarship. Ba kwa zan da irin wannan duk irin shi ne. Annabi ya riga ya faɗa da ma za a yi haka. Allah ya raya ce makon addini da wasu mutanen da ba a ganin su ma a matsayin mutanen kirki. Wato dan ka gane ita al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne dan adam guda ɗaya da kirki yake a ciki, to kar ka yarfar da shi kace bai da amfani. Indai musulmi ne baka san amfanin da zai wa al'umma ba. Shi yasa ake so wato a yada alheri dan kowa ya samu, a karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a karantar da alqur'ani. Dan wannan can a gefe in ya ji wannan karatun sai ya dauka sai ya aiki da shi. Ku usare da kuke nan cikin masallaci ku ta tilawa ku ta kiyamulil ku sama laiki da shi, dan ba ku da kudi watakila kuma ku da wannan muqamin da shi yake rike da shi da zai amfani da shi ya taimaki musulmai. Shi sai ake so ku da shi a cigaba da karantar da addinin musulunci, ana yada bisharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo, ana kuma yada tsoratarwa da ya akan barna dan baka san wanda abin zai amfana. Haka za ga a cikin university za ga wani lecturer ko su irin yan aluta din nan su kansu fa takaddare ne fa masu zaman kansu ba, amma za ga su ake rigima akan kare martaban musulunci. Za ga gansu da wandunan su ma gata-gata irin jins din nan rabi kafarsu a ciki, wasu ma kwana suke cikin yan mata, wasu ma ba sa sallah ta asuba a jami'i, amma kuma da zarar an ce su ne shugabannin kungiyar mai ake ce mata SUG ko waye za su tsaya tsayin da kai sun ga cewa sun kawo musulunci wani ce mako sun kawo mishi dauki. Sai ka rasa wato me suke nema, Allah ne yake aiki da su. Za ga wani lattara wanda haka za ka kawo mai damu da addini, wani ma yana shan wiwi, wani ma zai zuwa office aji yana a shari'a, amma su ne fa idan an je meeting din senate ko na asu ko na waye ba su taɓa yadda a yi wani abu su da addinin musulmi ba. Irin sai za su ce ba su yadda a hana ‘yan mata sa niqabi ba wanda ya isa wallahi, su ce duk wanda ya magana sai sun cika zaka zan shi. Kuma shi ma ya riga ya aske gemun shi gaba ɗaya. To kar ka zo ka ce mishi to kai na roƙa da addini, Allah ne yake aiki da shi dan ya taimaki addini. Ko ka san cewa misali yanzu duka irin policy da aka yi ta yi, aka ce an ba mata nurses dama su sa hijabi ko su saka wando su daina yawo da skirt, aka daina a wasu state din aka daina haɗa namiji da mace dutun dare, a wasu state din aka raba offices na ma'aikatan irin inda suke kwana da ake ce mishi call room na mata daban na maza daban, wani aka raba ma cewa idan mace ta zo mace ‘yan uwanta ta duba ta in ba larura ya nisa ba. Ai duk ba usadi ne suke wannan ba, ‘yan boko ne ba suke da ma wani ko izu biyu in aka tarke shi wallahi bai sai kawo ba. Amma kawai Allah ya kimsa mishi wata ƙauna da son kawo gyara kuma ya kawo nan. To na kar ka dinga nafarar da duka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce duk mutane sun lalace ko duk ba mutanen kirki, a akwai su kuma suna nan suna aikin kirki a inda suke. Haka in ka je gidan soja, in ka je wurin ‘yan sanda, in ka je cikin sauran masu ɗamara ko ofisoshin gwamnati, sai ku zo ku yi sallah da su, sai ka ga wani wanda in ka gan shi a titi haka za ka ɗauka ɗan wuta ne, amma sai ga shi yake nasiha a masallacin politician ɗin ko a barikin ko shi ne limaminsu ko shi ne malamin islamiyyarsu ko su ne suke kare wa musulunci ‘yancin shi a wurin decision making ɗin. To waɗannan duka suna daga cikin alamatun nubuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kuma ka gan shi ƙarara yana faruwa, sai ka ƙara gasgata gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Asalin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi da Tabarani da Ibn Hibban, hadisi ne tabbatacce kamar yadda muka faɗa. Malam yake cewa babu naqdu ural din, babin da ke bayani akan cewa da gaskiya ababen da za su faru ƙarshe ƙarshen musulunci akwai warware ura. Al-ura jam'i ne na urwa, urwa kuma ita ce igiya randi, irin wanda idan za a yi rumfa, irin rumfa da ake a ƙauye irin ta da ba ƙusoshi ake buga masa, igiya ake sawa a ɗaura duk wani kwiɓi, duk wata mahaɗa ta sandunan ta tsanin da igiya ake ɗaurewa, shi ne ake ce ma ura. To za a yi ta ɗaure igiya ko ina har sai rumfa ta yi ƙarfi, kamar yadda aka yi musulunci aka yi zo da rauni aka yi ta jihadi ana ba shi ƙarfi har yi ƙarfi. To ana nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Abu Umama ya rawaito, Annabi ya ce la tun qadanna ural islam urwatal urwa, Annabi ya ce wallahi da sannu za a dinga warware kullu kullun da aka kullu rumfar musulunci urwatal urwa, ana warware kullin bayan kulli kuma musulmi da su wannan bane kullaman taqadat urwatun idan da aka warware wani kulli tashabbasan nasu billati taliha sai mutane su kankame wanda take gaba kamar da ka san mutumin da ya fada ruwa da abin da ya samu shi ne kafa suna rike da wannan ta warware sai su rike ta gabanta kuma su warware sai su rike ta gaba har akai karshen zamani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ulahunna naqdan alhukum farkon abin da za a fara warwarewa shine alƙalanci da littafin Allah al-imam al-munawi wanda ya rasu ne a shekara ta 1031 mai sharhin faidul qadir yake cewa wa qad kafura hadha fi zamanina yace yin hukunci ba littafin Allah ba yawa a zamanin mu yace hatta fil qadiyatil wahida yace case kwaya daya tunqadu wa tuburamu marratin za a yanke hukunci a warware sake yankewa a sake warwarewa yace bi adadin darahim da gurgurdan cancin da aka bayar a ce wani kake da gaskiya Mr. A kai kace shari'an nan sai Mr. B yace ba da kudi fiye da na A a ce to kai kuma kai kaci afil kenan go sake kai wani afil har zuwa kotun Allah ya sa tun shekara fiye da 250 ke 350 kamar shekara 370 yake wannan magana yace an dade ai da warware alƙalanci to wannan tana kuma yanzu to yanzu kuma ka duba ka kirga annabi ya ce wa akhiruhunna salatu ta karshe wanda za a aure ta karshe tace sallah me yake nufi da warware sallah ba wai a daina yin sallah gaba daya ba shine mutane su lalata sallah gaba ki daya zama ba yadda aka santa bane wani abu can suke yi da sunan sallah yanzu ka duba kaga irin a tirakun da musulunci ya kulla waɗanda aka warware yanzu aka ce a lissafa su annan jama'a daga mai lissafa guda 1,100 hadisi wala haraj akan kowane fanni na rayuwarmu alal misali yanzu mu dauka daga cikin abin da musulunci ya kulla akwai tauhidi dayan ta Allah yadda da hukuncin Allah yadda da kaddara gaskata al'amarin Allah gujewa shirka yanzu musulmai suna warware wannan warware mai ban mamaki da yan siyasa da masu mulki da mata da yan kasuwa da sauran al'umma duka zuwa gumboka ne ƙaryata kaddara ne ƙaryata Allah tsafi ne duk ana yi shine mene satun qadu quran islami urwatan urwatan kalla kaga yadda musulunci ya koyar da wasu al'adu da dabi'u wanda yanzu ake kyamar ma a ji an faɗe su musulunci mai cewa mata wa karna fi buyuti kullum ku zauna a gida idan wani wazi ya ce mata su zauna a gida sai ya ce wannan su suke mai da mutane baya su suke mai da mu baya al'umma ba ta cigaba ba sai mata sun fito ba ka ki cewa ba haka mutane musulmai ne suke faɗa wannan kuma wasu ma malamai ne ce ai ya zai a ce mata su zauna a gida an wuce wannan zamanin shine ma'anar satun qadu urwatul islami urwatan urwatan aure da musulunci yace ayi da yawa yanzu shi ma zama abin kyama shi ma warware qur'an islam ne haka haihuwa idan duk mata ta je haihuwa a asibiti daga cikin wasiyar da nurses suke mata shine cewa da zaran kin dan ji sauki ki zo ayi miki family planning ki daina haihuwa duk wanda ya mata shi haihuwa ya tambaye tambaya ga mata wannan musamman a ce haihuwa ta wuce kwaya biyu kwaya uku za su rufe ta da masifa inda ka san karuwanci ba ta yi cewa ke kina hauka ne za ki dinga haihuwa ba za ki hutawa kuma su ma haifar su aka yi ba siyo su aka yi a China ba haifar su aka yi wata kuma da take wannan magana wallahi har ita ce ta 17 a gidansu inda an tsaye da haihuwa dan kaniyanta za ta zo duniya ka duba ga zama yanda ake kyamar wannan abin da musulunci annabi ya ce ko haihu da yawa ne alfahari da yawan annabi yawa yace duk wanda ka ji ya san da annabi magana wannan aljihun shi ya dauko ta jama'a cewa ai annabi ba zai alfahari ba sai da masu kirki da masu kirki annabi yake so da ya fada annabi bai fada kirki ba kuma kwatancen da ya ce yahudawa ya gansu da yawa ya fata ina ma da al'umma shi ce wannan mana cewa ba kirki ake da safiya nan ba domin kuwa sai yahudawa ai mutanen ma za su biyo a cikin su amma annabi ya gansu ya ce ina ma da su ne mutanen shi duk da wannan shugaba annabi Musa daka ana magana yawa ne kawai hadisan da kuma suke magana akan tarbiyya su kuma suna nan sai ka je ka tarbiyya yanka amma nan da yawa ake so ka tarawa annabi jama'a amma yanzu mutane bakin ciki su suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba shi da yawa to dan bakin ciki wala sai dai mutu dole al'umma annabi su yawa insha Allah ko kai kadai da zaka fardare baka isa ba wallahi ko ku takwas ko ku wasu yan shirri mutum kalila ji baka ga jama'a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fada sai mutane su kareta sunoni nawa ne mutane suke kaita su bila adadin ba za ma su kirku ba ana ganin in banda yanzu da yan gayu suka fara barin gemu suka fara dage wando shine aka daina fanki amma masu dage wando yanzu saboda gayu ma suna bari ba da sunan Allah ba da sunan gayu gayu suna barin gemu yanzu in kaje gumu turawa ka dage mu sai ta ce wannan kawata ce kenan ko koya shi za ka ga yanzu an daina kyaman masu gemu da masu dagaggen wando ba dan Allah ba jama'a ababan suna nan da yawa da aka warware ural islami urwatan urwatan ana ta warwarewa har a zo kan sallah mutane su lalata sallah a wayi gari ba a yin sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a wayi gari ma can karshen duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da yake cikin hadisin Hudzaifa za ya wasu mutane wanda ba su san komai a musulunci ba in banda kalmar shahada ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san aikin hajji ba su san zakka ba sai dai su dinga cewa mun ji labarin wasu mutane cikin kakanninmu suna wata ibada su rinka sallah mun ji labarin wasu mutane cikin kakanninmu suna zuwa wani gari da ake cewa Makka dan ziyarar ɗakin Allah su ba su taba sani yanda ka san yanzu za ka yi labari ka ce mun ji labarin cewa da shekarun baya in za a kai amarya a jaki ake ɗora ta wai ta gara ɗora amarya yanzu ana kan jaki ko a goyo ta tana cizon tsohuwa wai ta gani yanzu sai dai a dinga labarin ko su haka za a zo nan gaba ana wannan labari da haka abinda wannan hadisi yake nuna mana yana tsoratar da mu ƙarshen al'amari kuma yana tsoratar da mu akan mu kiyayi warware wani abu da musulunci ya kulla musulunci kuma shine qur'ani sunna ingantacciya fassarar magabata da sauran maganganun limamai na musulunci da aka yi da su a matsayin limamai waɗannan sune musulunci da ba kuma duk yadda zamani ya zo ba za a juya su ba kamar yadda wannan abun da muka ishara ai zamani ne ya zo ake kyama wasu abubuwa da musulunci ya tabbatar to wannan zamanin Allah wadarai da abinda zamani zai kawo da zai sa a kyamaci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar alal misali ne jama'a ya kamata a ce musulmi da ke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko namiji ne ko mace ce yana kyamar yin aure fiye da daya alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi auren nan ba daya ba biyu ba ya kamata musulmi ya zama yana haka jama'a kamar yadda ake malamai suke faɗa hatta abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to haramun ne ka ce ba ka san abincin ko da ba ka san shi sai ka shiru ka kunna bakinka nabi yana san kabewa nabi yana san nama akuya sallallahu alaihi wasallam to ko da zuma to ko da kai a dabi'a ka baka san wannan abincin in aka ambata aka ce annabi yana so sallallahu alaihi wasallam to haramun ne ka ce ni ko ba na so kuma wannan munan ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce mutum ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya sake yin aure yayi aure sai mutum ya ga a ai aure abin kyama ne yanzu ba za a yi ba sai dai kowane one man one woman wannan jama'a ba addinin musulunci bane ba kuma dabi'a ce mai kyau ba yadda Allah ya tsara din nan to haka za a yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar haka za a yi wani mutum kwaya daya da yayi laifi ko yayi abusing wani abu da ya tabbata a sunna ba zai zama hujja ba dan wani misali ya auri mace fiye da daya ya kasa rike ta ko ya fi ya kasa rike su wannan laifin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi mutum zinubi ya ainihin wulakanta waɗanda suke karkashin sa wato iya zinubin da zai kai ka wuta ya ishe ka iya wulakanta iyalinka ka tara su baka ba su abinci ko baka musu tarbiyya ta addini ko baka kula da addinin su ko baka kula da lafiyar su ko wurin kwanan su ka je kana sabga ka karabu da su su ta su to wannan kadai ya isa zanubin da zai kai ka wuta kaga shi musulunci ya tsoratar game da wannan barna da haka dan wani yayi ba za a ce gyara shi ne kwata kwata a daina haihuwa ba a gyara shi wannan sai a hukunta shi da abinda shari'a ta ce a hukunta shi da shi wallahul musta'an wannan hadisi isnadin shi kyakkyawa ne al-imamu al-hakim ne ya ruwaito shi to zuwa ga nan mun kawo karshen ainihin babi da ke magana akan kitabu al-islami wal-iman idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tashi akan inda malam zai fara mana magana akan alkitabu tsani daga cikin kutub na ainihin wato al-iman shine bayani akan ashiratu as-sa'a saboda kuren lokaci insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله